الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ونقار بولي والله سبحانه وتعالى من قوة من قومي mi iko ni da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta litinin ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato tayi daidai da 24 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu miladiyar annabi Isa 2022 mun sake dawowa kan karatunmu a wannan masallaci mai tare alkhairi da albarka tare da mutane masu albarka cikin wannan wata mai albarka kuma cikin littafi mai albarka alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya kamar yadda muke cikin wannan sura mai albarka suratul shura kan abin da ya shafi addu'a Allah yana amsawa mu'minai ayyukansu na alkhairi yana kara musu daga falala sannan Allah yana amsa musu kuma roƙonsu da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala saboda addu'a ibada ce Allah subhanahu wata'ala shi ba irin yan adam bane shi dan adam idan kana roƙonsa to anan za ku mana amma shi Allah shi kuma idan baka roƙonsa anan za ku yi fada kamar da yazo a hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man lam yas'alillaha yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah to Allah zai rika fushi da shi shi har Allah baya so bawa ya zauna baya roƙonsa da haka mu zama masu addu'a Allah da kansa ya ja hankalinmu kan addu'a shi ya ba mu dama ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku gashi nan ma ya ce wa yastajibu yana amsawa wannan fi'ili ne muzari'i ma'ana ko da yaushe hadir aw al mustaqbal da yanzu da nan gaba duk lokacin da ka roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah zai amsa maka ma da makaki a sharuɗan addu'a da haka su ne zan kirga mana a tsaye akan wannan gaba da Allah ya kawo mu yana daga cikin sharuɗan addu'a al-ikhlas mutum ya zama ya yi ikhlasi ya ainihin tsarkake wato niyyar sa lillahi ta'ala domin Allah madaukakin sarki sannan idan mutum zai addu'a yana daga cikin sirrinta da shar'inta ya fara da godewa Allah da yabon Allah shine ya karanta Fatiha ya karanta ayatul kursiyu ko ya karanta ayatul kursiyu ko kuma ya karanta Fatiha duk dai wanda ya samu amma ya so samu ya hada su duka Fatiha tana dauke da dukan godiya ga Allah subhanahu wata'ala dan da shi ta fara sannan ayatul kursiyu tana daukan yabon Allah subhanahu wata'ala so to daga nan sai mutum yayi salati ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai mutum ya fadi bukatar sa takiya sannan kuma sai ya cikata da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa addu'a baina salataini alayya la turat addu'a da aka yi a tsakanin salati da aka bin guda biyu Allah baya bin ita mana Allah bai dai karbi abun farko ya karbi abun karshe ya bar abin da yake tsakiya ba da haka sai ka sa ayi bukatun naka tsakiya salatin annabi yana farko salatin annabi yana karshe yan bukatun ka kuma suna tsakiya sannan a cikin addu'a din ana da bukatar mutum ya zama wato akwai aljazmu yankewa kai tsaye sannan da yaqinu yayi roƙon kai tsaye ya kuma wato yi yaqini menene roƙo kai tsaye kar ya tsaya kwana-kwana a shi Allah salatan karobe shi Allah Allah kudi nake so Allah bani da kudi Allah kudi ka bani kudi shikenan Allah sai kaga ya amsa eh ana ba mu labarin wani dan uwa almajiri ya tafi dalibta karatu irin karatu na dadin da an san yadda yake da wahala yaje ya wuni ya kwana bai samu abincin da zai ci ba a sallan azhar kawai bayan yi da sallah ya daga hannu yana addu'a yana Allah Allah ko kunu dai kunu dai irin kunun nan na tsamiya ne gaya Allah kunu mai gaya Allah kunu mai gaya a sai maganar zuciyar ta fito har baki wani mai kudi yana kusa da shi bayan ya ga sha ba sai ya dafa kafa da sai cikai ka rasa mai za ka roƙi Allah sai kunu mai gaya me matsalar ka ne ya ce ni almajiri ne na zo garin da tun jiya ban ci abinci ba har yanzu shi ne na ce roƙo Allah da ya bani ko da kunu mai gaya ne ce a to ai ko Allah ya amsa maka ka jira ni bayan ya gama abin da dai a masallaci sai ya ɗauke shi sai ya kai shi gidansa ya ce to wannan abinci safe da na rana da na dare ya zo ya rika karɓa har yaran da zai gaji ya bar garin kuma sai dai shekara 20 a garin haka ake to kaga Allah ya amsa eh Allah ya amsa an ce an taba wani kuma shi a haramin Makka ne ba ko a haramin Makka ko na Madina cikin ɗaya daga cikin haraman nan ba Kano ne ya je yana Allah Allah ka san zaman Kano sai da kuɗi kuma karamin jari bai zai yi ba Allah karamin jari ka san karamin jari bai zai biya bukata ba a sai wani mai kuɗi na jinsa a kusa sai ya ce masa in mun fita ka jira ni a waje shikenan yana fita a can shekarun bayan ba dala 10,000 ya dauka ya bashi to da haka ka roƙi Allah kai tsaye kuma ka ji cewa Allah ya amsa zan ba mu misali na uku duk da ba a akwai maganarsa a nan gaba ma'ana roƙon Allah cikin hali na walwala da hali na kunci wanda tijo ne bawan Allah suna tafiya fatauci sai barayi suka fita da su 'yan fashi shi gaskiya iya jarinsa kenan iya duk ƙarfin nasa ya ɗauko ya taho da haka in barayin nan suka kwashe wannan kaya ya yi kenan shi ba ya shiga wani garin shi kenan da ke layi-layi ake yi sai ya kama karanta ƙulhuwa yana ta karanta ƙulhuwa ya je ya dawo sai ya ga ana ta matsowa ne ana ta matsowa har an yi so kansa an ce zo nan baba ka kunci da karka a lokacin kawai sai ya faɗi wata maganar zuci sai ta fito bi dai ce Allah sarki su kulhuwa yanzu kam kin yi su ya kin tsofa kin daina aiki dai kulhuwa ba kulhuwa na yi ta kulhuwa da ko zan ku sai a kunnen shugaban yan fashin sai ya ce a baba wallahi kulhuwa ba zai daina aiki ba kar a taɓa jakan baba ku rufe masa jakarsa ko magin da bishiya can kai zaman ka in an gama ka zo ka shiga mota a tafi ce kulhu ba ta yi espiya ba ta espiya kaga saraha ma'ana ya tabbatar dai in an roƙi Allah ana samu to amma kuma ya ga abin an kusa a gure subhanallah daga sannan nan na cewa a cikin addu'a kamar yadda wannan dattijiwe yana daga cikin sharadin addu'a da tsarinta ana so mutum ya nan na ce kada ka roƙa sau ɗaya ka ce shi ke na yana roƙa ka roƙa ka sake roƙa ka sake roƙa sannan kuma kada ka yi gaggawa ka ce ni ba na roƙa na ji shiru a to shirin za ka ce haka annabi ya ce istijabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ɗayan kuma din bai gaggawa ba sannan ku hudurul qalbi fi du'a ana so ka halarto da zuciyarka yayin da kake wannan addu'a sannan kuma ana so mutum ya addu'a fi raka'i wa shidda ya addu'a cikin hali na walwala kana cikin hali na walwala ka rika roƙon Allah sannan idan ka shiga hali na kunci ma ka roƙi Allah kada ka ce sai hali na walwala na kunci nan ne zaka roƙi Allah a shi Allah ya kasan da shi a lokacin walwala to zai san da kai a lokacin da ka shiga kunci sannan yana daga cikin ladabin addu'a wato ka zama kai addu'an wato na jami ba na kai kare ba karka ce Allah ka bani karika cewa Allah ka bamu Allah subhanahu wataala ya mana ishara haka cikin alqur'ani mai girma zamu ga har rabbanoni muke da su rabbana ya ubangiji mu za ga rabbi rabbi a cikin alqur'ani kadan kadan ne mafi yawanci zaka isharan tana zuwa da me rabbana ya ubangijin mu da jami rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan malamai kuma suna faɗa suke cewa ko mafhum na abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Isma'il alaihi salam yana nuna maka muhimmancin jami'i annabi Musa lokacin da ake buƙatar yayi hakuri ma'ana zai bi malamin sa Fadil me yace yace satajiduni insha Allah sabiran in Allah ya so zaka same ni sabiran ina mai hakuri sai kira kansa shi kadai yayi hakurin bai yi hakuri ba amma annabi Isma'il ba da baban sai zo yanka shi sai yace satajiduni insha Allah minas sabirin in Allah ya so zaka same ni cikin masu hakuri da ya kawo jami sai Allah ya bashi daman yin hakuri amma annabi Musa da ya kawo kansa shi kadai sai Allah bai bashi daman yin hakuri ba dan haka sai ya zama albarkacin ma mutanen da zaka yi involving zaka shiga a cikin addu'a wani albarkacin sa ne ma Allah zai amsa addu'a to sai kaje shigo da shi shikenan ka kawo kanka asara zaka mu kula da wannan sannan kuma ba a mummunan addu'a akan iyalai ba a mummunan addu'a akan kai ba a mummunan addu'a akan iyalai ma'ana ma dama kai Allah subhanahu wataala zai amsa kuma kaga ka jawo wa kanka masifa kenan an ce an taɓa samun wata mata da Allah ya jarrabe ta da haihuwar wani ba na ta haifa su mutu ta haifa su mutu ranan kawai sai ta ga wasu yara guda biyu Hassan da Husaini amma makafi ne ta ce Allah Allah ka ji ne Allah ka bani haihuwa ko irin waɗannan makafin ba da shi Allah ko makafo ne ni Allah ka bani sai ku gaji ta samu juna biyu da ta haihu sai ta haihu makafo makafo ma akmahu ba wai makawo wanda ga idanun amma an dauke hasken bane a ba ma idanun kawai fata ce kawai dilib ma'ana fata ce kawai a wurin babu kwallon gidan ma gabaki daya ka aka haifo shi a kuma amma wani iko na Allah la yasalu amma yafalu Allah da ba tambayar sa ne wannan makawo sai Allah ya masa baiwa amma dai Allah ya amsa mata makawon ta samu bata so a ce makawo ta samu ba amma batun da ya tattaro ka kanta shi Allah ya bata amma Allah sai ya masa baiwa yana tafiya ba dan jagora bai da sanda bai da dan jagora ko baya bata ba maganar ya zagaya a Najeriya ba malamin Malam Bashir Barhama yace ya san shi a kasashen Afirka nan ba kasar da baya shiga kuma wallahi bai da jagora Allah ya masa wani irin ido na zuci da in yana tafiya yana iya gane ina yake kara subhanallah to daga addu'a ana so mutum yayi mai kyau saboda bai san a lokacin da Allah subhanahu wataala zai amsa an ce an taba samu wata uwa ma aiko mu kula da wannan da wani lokaci rayukan mu suka bace muna yi uwa ce danta yana karami ta da irin abun su da tangaram din nan na mata kawai sai ya rauko kai sai ya sace dan tangaram fa sai sai tangaram ya fadi tarwa tace Allah kai yadda ka tarwa tsamin tangaran nan Allah ya tarwa ka subhanallah rai ya bashi haka aka yi kuwa wannan yaro ya girma ya kai duk matakin da ya kai a rayuwa har ana shirin auren sa an ware wani gida daga cikin gidajen mahaifinsa za a gyara masa za a yi auren sa ya je duba aikin Allah ya tuko katanga kawai tani buku kansa ta yi kata-kata da shi din yadda ta ce Allah ya tarwata shi haka katanga ta faro ta tarwata shi ana ba ta labarin yadda katanga ta yi da yake wallahi na jawo kai ni na masa wannan addu'a sannan zan ba mu wani sirri ko mu gane wannan dan gaba ce kai hakuri karatu ta mu waya sauri sudais da kuke ji din nan wanda yanzu kusan shine chairman da yake kula da masallatan nan guda biyu masu alfarma masallacin Makka da masallacin Madina yana daga cikin sirrin zaman sa yadda ya zaman nan yace mahaifiyarsa ne ta shirye wani walima suka shirye wani walima a nan gida lokacin yana dan yaro yace sai ya koma bayan gida sai yana jefo su da duwatsu yana jiban cikin gidan da duwatsu wannan uwaran ta bashi amma sai ta tuna wannan ladabin na addu'a cewa ɗaya kayanka ne karka musu mummunan addu'a duk yadda suka lalace kai addu'an Allah ya gyara karka yi mummunan addu'a yace ta kamo shi kaman za ta dage shi ta tiza ta ce kai Allah ya sa ka zama limamin masallacin nan ma guda biyu masu alfarma asai akwai abin din mala'ika a lokacin yan amsawa suna wurin sai gashi ya zama mahaddacin alqur'ani don Abdurrahman Sidis dan Pakistan ne ba dan Saudiya ba amma kaga matsayin da daraja da Allah subhanahu wataala ya bashi albarkan addu'an mahaifiyarsa to don haka ƴan uwa muna da yayan nan muna da mata mu gargade su kar a rika mummunan addu'a waya wai dan rai ya bace kai kam Allah wa daranka inna lillahi ai ku sai ya zama Allah wa daranka mu kula a masa addu'a mai kyau shi yasa yayi ba kula ne Allah saka masa albarka in yaro ya ka fafi barkance ji kai kaga yaro da Allah ya albarka kaga dan albarka abin da shikenan sai Allah ya tabbatar da albarkar amma rai ya bacin nan kaza kaza Allah wa akal shikenan in an yi daidai da yan amin din sai su amsa kuwa sai ya zama kuma effect din damuwar kafin ta cutar da kowa kafin kowa ya kukanta kai da kai addu'ar sai kai za ka fara kuka da haka mu kiyaye sannan yana daga cikin ladabin addu'a wato mutum ya zama kada ya daga murya sosai sannan kuma kada ya bai kada kuma ainihin ya kasa ya rufe ta gaba daya ma'ana yayi ta tsakanin tadarruan wa kufiya wa dunal jahri min alqawl ma'ana yayi ta dan daidai a yayin addu'a sannan kuma a daidai lokacin da mutum zai addu'a ana so ya riga itirafi ya faɗi zunuban Allah ka sani ni na ma kaza ni na ma kaza ni na ma kaza Allah kai ne mai gafartawa Allah in baka gafarta yi magoma zan je gafarta yi ne kamar yadda Abu Nuwa ya fara ko in kana la yarjuka illa muhsinun faman alladhi yarju ilayhi almuhsin Allah in dai duk sai mutumin kirki ne kawai zai zo wurinka shi ko mutumin banzayin ta sa kirki ce masa ina zai ji Allah kai duka raka ne da duk kirkin da na banzan duka raka ne Allah ka karbe ni Allah na malihi amma Allah ka yafe mini Allah ka yafe mini Allah ka yafe mini shikenan wannan i'tiraf yana daga ciki shi yasa muka ji annabi Yunus ko alayhi salam da yazo addu'a me yace la ilaha illa anta subhanaka inni me kuntu minaz zalimin Allah na cuci kaina Allah yana cikin wanda suka cuci kansu shikenan Allah ku take sai ya amsa me saboda yayi i'tiraf da haka mutum ya zama cikin addu'ar sa akwai i'tiraf sannan mutum kuma ya rika godiya Allah na gode ka fa min kaza ka min kaza amma Allah ka ce don da ya gode baka za ka kara masa Allah ka kara mini sannan kar mutum ya matsawa kansa kuma sai yayi sajda'i addu'a ma'ana wai harufan karshe karshen addu'ar sai ya zama iri daya a ba dole bane wannan in ka samu damar haka shikenan in baka samu damar haka ba kai addu'ar ka ba sai ta zama da sajda'i ba sannan kuma mutum ya zama ya yawaita ayyuka mai kyau wannan yana daga cikin dalilan da suke sa Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a saboda Allah yana kishin bayinsa sannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya karbi addu'a raddul mazalim ma'a tauba in akwai abubuwan da ka cuci mutane da su ka mayar musu fatuwa sannan wa du'au salatan in zaka yi addu'a kai sau uku kar kai sau daya ka ce hawa ni naji shuku naji shuku sau daya kai daga sau daya kai sau uku alal aqalli annabi ya kasance idan zai addu'a baya yi sau daya sannan lokacin da zaka yi addu'a ka fiskanci alqibla sannan lokacin da zaka yi addu'a ka daga hannayenka in so samu ka zama kana da alwala in so samu wato in zaka fara addu'a din ka fara da addu'an waninka ma'ana ka roka wasu shi yasa Abu Darda aka ce idan yayi yana kiyamul layli in ya kafa goshin sa sai ya kira sunan mutane 300 Allah wane wane ba wa Allah mutumin kirki Allah ka biya masa bukatun sa wane wane ma mutumi na ne mutumin kirki Allah ka biya masa bukatun sa shi yasa ake cewa a rika sabo da malamai in kana sabo da malamai ba za su rika mantawa da kai a cikin addu'ar su ba sai ya zama to haka ake so to shi ko daman sirrin ka roƙa wa wani Allah ya aje mala'ika aikin wannan mala'ikan addu'a ga wanda yake roƙa wani in ka ce walan wane Allah ya masa albarka Allah ya biya masa bukatunsa Allah sai ya sa wannan mala'ika ya ce to walaka bi mislihi kai kaga kila kai bakinka mai sabo ne ma kai addu'a amma tunda kai an roƙa wa dan uwanka ne Allah sai ya sa bakin da baya sabo bakin mala'ika sai ya ce to wannan abun da ka roƙa dan uwan naka Allah ya baka irinsa to kaga wannan yana da muhimmanci mu kula da shi sannan kuma mutun yayi tawassuli yayi kamun kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma kamun kafa da ainihin ayyukansa na kwarai lallai addu'o'i mu kula da su cikin addu'o'in da zamu kula da su akwai addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari yace wai na addu'o'i suna da saurin karbuwa fiye da wasu su a cikin addu'o'i da suke da saurin karbuwa fiye da wasu su wato akwai addu'ar iyaye addu'ar iyaye ga ƴaƴansu ko addu'ar ƴaƴa ga ainihin iyayensu wannan suna cikin addu'o'i da suke da saurin karbuwa sannan yana daga cikin addu'o'i da suke da saurin karbuwa wannan addu'a da muka faɗa addu'a ga dan uwanka a bayan gidansa roƙa masa alkhairi baya nan to nan ma Allah ka karbi wannan addu'a din sannan addu'ar matafi wanda yake cikin halin tafiya duk lokacin da addu'a Allah subhanahu wataala zai karba sannan addu'a ta gaba ita ce wato addu'ar wanda aka zalunta mu kiyaye ta addu'ar wanda aka zalunta aka ce wannan addu'a ba ta da shamaki tsakanin ta da Allah subhanahu wataala ta ce duk wani abin da yake ta da addu'a ba ya ta da wannan addu'ar kai tsiye za ta isa zatin Allah Allah kuma ya amsa ya ce to la'ansurannaka walau ba'dahi wallahi zan taimake ka koda a wani lokacin ne na daba don haka mu kiyaye akwai mutanen da muka ga sun yi cuta kuma an ja Allah ya isa an yi mummunan addu'a kuma wallahi wannan mummunan addu'an ta bi su to lalle mu kiyaye kiyaye addu'an wanda aka zalunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace addu'ar wanda aka zalunta laysa bainaha wa bainallahi hijab ba ta da hijabi tsakaninta da Allah subhanahu wataala to lalle mu kula Allah subhanahu wataala ya amsa mana mu roƙe shi kada ya fushi da mu shine kadai wanda in har roƙe shi baya fushi subhanahu wataala amma dan adam zai gaje da kai kuma ma yana dai daga cikin matsalar da a kasar nan wato ba za mu ga warwararta ba shine ba mu damu da addu'a ba zaka ga mutun ya tashi bai da ko sisi abubuwa sirrin ta bai masa ya rasa ya zai ga masallaci an gosu ba yana gani yana kiliya da masallaci kai alwala mana ka shiga masallacin nan ka nema wurin Allah subhanahu wataala Allah da yake da taskoki Allah ba taska yake da shi ba taskoki walillahi kaza'idu ba abin da zai da shi kuma yace ka roƙa zai amsa haka da ka shiga wani irin yanayi kaga dugudugu to wallahi ka koma ga Allah ka koma ga Allah Allah zai sama maka mafita sannan bayan addu'a cikin abubuwan da suke biyan bukata akwai sadaka ma'ana baka samu kai addu'an ba to kai sadaka ka samu kai addu'an kana bukatar addu'ar ta amsu da wuri ka bita da sadaka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tadarakul gumuma wal gumuma bis sadaqat wa ainihin shafe damoyinku da bakin cikin da yake damunku duka da matsalolinku da sadaka in kuna sadaka wato yakshifullahu ta'ala durrakum Allah madaukakin sarki zai yaye muku cutarku ko rashin lafiya ne aka ce abin ya ki cinyewa to ku daina wasu dabaru duka guda a yi ta sadaka dadada wanda suke cikin halin gunci wallahi Allah subhanahu wataala lokaci guda sai a ga lamarin ya yaye sannan wa yansurakum ala aduwikum makiya ne suka sa aka gaba kai ta sadaka ana Allah shi karba nan wato fa Allah ya karbi addu'anka
da lokacin da kace ya Allah magiyana Allah kai maganin su to daman duk wanda ka ba sadaka sun ce Allah ya karba shikenan ba sai kaga kullun sai dai su yi baya wanda kuma mun sani a physically wato ita sadaka tana maganin magiya an cewa an taba samu a zamanin Annabi Sulaiman alayhi salam sai ka san shi Annabi Sulaiman yana magana da tsuntsaye sai ya zama wata tsuntsuwa ta tare a bishiyar gidan wani mutum a sai wannan mutumin ko an yi rashin sa'a ba ta sabe kwaɗayin tsiyani kwaɗayi ne da ita duk lokacin da tsuntsuwan nan ta ingishi yaya sai wannan matar ta ce a bani ka hau tsani ka ciro min yaya sai a ce yaya kawai ta yi a yanka mata kawai ta yi farfesun ta ci wannan tsuntsuwa sai ta kai ƙara wurin Annabi Sulaiman ya wannan mutumin ya matsa mu Annabi Sulaiman ya kira shi ya masa gargari na daya bai daina ba saboda matar cewa take idan ba a hawa ka ciro mata wannan yanzun tsayin ba ita za ta tafi gidansu dole sai ya hakura sai ya hau to aka da aka yi sau uku to na Annabi Sulaiman sai ya kira shi ya masa gargari na karshe ya ce to yanzu kam duk abin da ya same ka duk abin da ya same ka kai ka jawo ka kwakwamon nan mata fa ya gaya mata halin da ake ciki ta ce ta kawai wallahi ba ta san wannan karatun ba in za a hawa ciro mata kawai a hawa ciro mata shikenan an ce ya yi yunkuri zai hau sai ya ji mai bara yana abtai maka fi sabilillahi wa rasuli a sai akwai wani dan sauran masa da ya rage a gidan sai ya ɗauko masan nan sai ya ba da shi sadaka sai ya hau ya riga da ya yi sacrifice ne duk abin da zai faru kawai ya faru amma abin mamaki sai ya hau ya sauka lafiya tsuntsuwa ta koma ta kai kara Annabi Sulaiman ya ce kai a kira min mutumin nan aka kira shi ya ce me ya faru na fasa rundunar aljanu su tsaya su yi target ɗin wannan bishiyar duk lokacin da kai niyya za ka hau su cicciɓo ka daga saman su sauko da kai ƙasa kada ka samu dama sai dai ka ji ana janka ka dawo ba za ka hau wannan wurin ba amma ya aka yi ka hau lafiya ka sauka lafiya ce shi ba dai bai sani ba amma dai abin da ya tuna ce wani aiki kai a ranar da safe ce to shi dai abin da ya tuna ya ba da sadaka da safe ce to lalle sadakar nan ita ce ta maka kariya tsakaninka da wannan aljanu da aka bada aka ajiye su domin su yi gadin wannan bishiya da haka Allah ya yi mana damuwoyinmu Allah ya yi mana matsalolinmu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu dawo cikin karatun bayan hakuri Allah ya ce walau sallallahu rizqal ibadihi la baghafil Allah ya sake dawo maganar arziki kamar yadda muka ya fara a farkon wannan sura Allah ya busu rizqal liman yasha'u wa yaqdir haka yace ko Allah ya ce ni nake shimfiɗa arziki ga wanda nake so kuma nake kuntata shi to sai wannan kaman tambayar Allah aka yi to Allah me yasa kake ainihin wato shimfiɗa arziki ga wanda kake so kuma kake kuntata shi ga wanda kake so tunda kana da shi kam me yasa ba za a ba kowa ba Allah ya ce walau sallallahu rizqal ibadihi la baghafil da Allah zai watsa arziki zai shimfiɗa arziki ga bayinsa da sun yi zalunci a bayan kasa da an samu matsala walakin yunazzilu bi qadri ma yasha Allah ya ce ina saukar da wannan arziki ne daidai gurgudun abinda nake so ko abinda shi yake so subhanahu wata'ala innahu bi ibadihi khabirun basir shi Allah madaukakin sarki ga bayinsa khabirun masani ne na cikin su da wajen su sannan basirun mai gani ne ga halin da suke ciki cikin su da wajen su wannan aya Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace sanadin saukanta ta saukane akan ahlus suffa ana sahabban nan kusan mutum 400 da wani abu da suka tare masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zikiri suna ibada ba ruwansu da komai in banda ibada to a cikin su ne da talauci ya matsa ɗaya daga cikin su wanda ake kira kababun al-arab sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka duba fa yahudawan nan banu nadir da banu qainuqa da banu quraiba kaga fa irin yadda Allah subhanahu wataala ya shimfida musu dukiya mu ma walau busida ma'ana mu ma da adam ba to da adam adan shimfido mana ma mu ma mu dan samu shine Allah subhanahu wataala ya mai da wannan martani. Allah ya ce ada na so aida sai in ba kowa da kowa, amma ina bawa ina bayarwa ne daidai abinda nake so. Ma'ana kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Suyuti ya ruwaito, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta ne Jibrilu, malaika Jibrilu ya zo mini da ya zo faqala sai ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya annan babba annabi rabbuka yukriuka ayukriu alayka salam, ubangijinka ya ce a gaishe ka kaji babban mutum wanda Allah yake yi kowa a gaishe shi sallallahu alaihi wasallama. Wa yaqulu lak, kuma yana gaya maka ba an zo wannan sahabi ya zo ya ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah mu ba mu samu arziki ba tun daga yahudawa ma masu saban Allah suna samun arziki ba, sai ya ce ai ka gaya musu inna min ibadi man la yaslihu imanahu illa bil ghina, kasani bayina iri iri ne, akwai bawan da shi imaninsa baya ainihin kyautatuwa sai da arziki, inda za a yi matalauci to ƙarshen ta kafiri zai zama, ma'ana ba za a samu biyan bukata ba, ma'ana zai zama ya bijirewa Allah subhanahu wataala. Walau afqartuhu lakafara, ga magana ba da zan talauta shi da kafircewa zai yi, da haka Allah ce tunda ina son sa sai in wadata shi dan kada kafirce. Wa inna min ibadi, kuma a cikin bayina akwai man la yaslihu imanuhu illa bil faqri. To an yi zo kan magana ka babu da arziki kenan ko, akwai wanda imaninsa baya kyau sai da talauci, shi kuma wannan matsalarsa law agnaituhu lakafara, da za a wadata shi da kafircewa zai yi, e bijirewa Allah bai ayi da zuwa masallacin ya canza abokai ya canza wurin yire ya canza komai saboda shi yanzu yayi kudi, ku je ku yi shanonin ku na talakawa, da haka shi yanzu na masu kudi zai. To kaga Allah cikin hikimarsa shikenan, wanda Allah ya ga imaninsa zai karfafa da kudi sai Allah ya bashi kudi, wanda Allah ya ga imaninsa zai karfafa da talauci Allah sai jarabe shi da talauci, amma Allah kiyaye mu ya shi talauci bai da dadi. Allah sai yake cewa wa inna min ibadi, sannan har yanzu yana daga cikin bayina man la yaslihu imanuhu illa bi sakami, to kaji magana akwai wanda imaninsa baya inganta sai in ana jarabansa da rashin lafiya, yau fari gobe tsumma, yau fari gobe tsumma, yau bayi da lafiya jibi lafiya, to shi da nan ne za a samu imaninsa. Wannan Allah ya ce law ashatu, wato da zan bashi lafiya na kafara da kafircewa ne, da kullum ne rika jin kansa lafiya shangwar to kafircewa zai yi. Sannan wa inna min ibadi, a cikin bayina kuma man la yaslihu illa bi sihhati, akwai wanda shi kuma wato imaninsa ba inganta sai yana lafiya da lafiya lawa law asqamtu, Allah ya ce da zan dora masa rashin lafiya la kafara, shi ma da kafirci. Wannan hadisi yana cikin Jami'ul Kabir, ya zo ma a cikin Kanzul Ummal kamar yadda Maulana Musafir Faida Shehu Ibrahim ya sai da lamu ya kawo, shi ma cikin Firiya da Tafsir. Daga wannan hikima ce ta Allah, shi yasa yasa wasu suka zama masu arziki, yasa wasu kuma wato suka zama ba masu arziki ba. Duk wanda kaga mai arziki ne to Allah tunda shine masanin zahirin bawa da badininsa, da haka sai ya zama ya san cewa idan aka azurta shi nan ne zai ayyuka masu kyau, akwai wanda kuma an sani idan aka talauta shi a nan ne zai ayyuka masu kyau, da haka halin sufati ku yi haƙuri ku kuna cikin waɗanda imanin ku ba zai ƙarfi wahayi da talauci, kuma da azurta ku za ku yi wadata to da lamarin lalacewa zai yi. Wannan kenan walau basallahu rizqan ibadihi la bagaw fil ardi, Allah ya ce walaki nasr bi qadri ma yasha, sai dai Allah yana saukarwa ne gurgurar abin da yake so, kuma akan wato bayinsa da yake so. Wasu malamai suka ce hikima kuma ta Allah subhanahu wataala a cikin wannan rabon, wato Allah yana son kowa ya zama mumini ne, to shi kuma imani wato mumini yana da abubuwa guda biyu, to in ba ka wannan yanayi biyun ba to to ba za a samu wannan imanin ba ba za a samu wannan imanin ba cewa shi mumini idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah wannan godiyar ita ce mafi alkhairi sannan idan abun bakin ciki da damuwa ya same shi sai ya ainihin yi hakuri wannan hakurin wato shine yafi masa dan haka wannan ya zama kaga idan wanka jarabi mutum da talauci zai hakuri kaga idan yayi hakuri kaga ya samu ladan hakuri kenan sannan wanda aka jarabe shi da wadata fa shi kuma zai yi godiya shi kuma idan yayi godiya kaga ya samu ladan godiya ba na zama cikin mumini kenan amma da ce za a watsa asikin zalla to da ƙarshen ta ba za a samu masu hakuri ba ba za a samu wanda za su samu ladan hakuri ba ƙarshen da kuma wasu ba za su ma gode akan arzikin da Allah subhanahu wataala ya ba su ba don da yawa mai kuɗi yakan karaya ya gode wa Allah idan ya ga wanda ba yi da shi idan ya ga wanda ba yi da shi to yakan gane cewa a sai shi ba ya hau tudun mun zira Allah subhanahu wataala ya tsallakar da shi to da haka mu sani dukiya jarrabawa ce talauci jarrabawa ne kuma babu wani hali da yake dawwama kai dai kai dabara in Allah ya shimfiɗa maka arzikinka wato ka kyautata ka ainihin wato aika shi lahira tun kana nan duniya ta yadda in ka je lahiran sai ya zama ya amfane ka kada ka zama daga cikin waɗanda za su ainihin kuntata shi a nan duniya kuma su mutu su koma lahira har ma su yi burin damana ba su dama su dawo a'a ba za a ba su dawo ba dama su dawo saboda babu wanda aka taɓa bawa dama ya dawo to don haka a sai kenan tun damar da mutum yake da ita a wannan duniya a nan ne ya kamata ya dama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi na Imam Tirmidhi yake cewa irtanim khamsan qabla khamsin ko ka ribaci abu biyar tun kafin abubuwa biyar kishiyoyinsu su zo maka na farko dai ka ribaci wato hayataka qabla mautika rayuwar taka gaba daya kafin ka mutu sannan na biyu lokacin da yafi ko ina tsada a rayuwarka shine shababaka qabla haramika ka ribaci samartakarka kafin tsufa ya zo maka sannan na uku annabi ya kawo wannan magana da muke kai ghinaka qabla faqrika kai amfani da wadatarka kafin talauci ya zo maka in kana da wadata ka bayar kai alheri to ranan da talauci ya zo maka zai zo maka da sauki zai zo maka da sauki karshen ma ya zo din kenan karshen ta ba kuma bai zo ba saboda Allah subhanahu wataala baya hana mai bayarwa sannan na hudu kai amfani da chance dama da ka samu ga shi kana da sararin da zaka yi abu to ka tsaya kai da kai aiki da wannan lokaci din kar ka ce sai nan gaba sannan na biyar kai amfani da lafiyarka tun kafin rashin lafiya ya zo maka daga Allah subhanahu wataala cikin hikimar sai haka kuma wata aya da take ka bari irin wannan Allah yana cewa ai da yawa ma kuma wani lokacin wanda na bawa arziki ba wai yana nuna na fi son sa bane a'a walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban usuran 'alayha yattakiun wa dhukrufa Allah yace da ba dan kaddun mutane ma yana daga cikin abin da yasa Allah bai ainihin wato saki arziki ba Allah yace da ba dan kar mutane zama iri daya ba duk su zama kafirai ba da duk wanda ya kafirce Allah Allah yace sai mu da masa arzikin sa ya ta cin rabansa a nan duniya ya zama yana da katin gida yana da duk abin da ake nema na kayan adon duniya don ya gama cin duniyar sa nan amma za a samu mai raunin imani shi ma sai ya ce to in dai mutum yayi kafirci kudi zai samu to shi ma zai yi kafirci don ya samu kudi Allah ya kiyaye da haka Allah sai ya zama cikin hikimarsa kaga irin wannan bawa dole sai a kuntata masa arzikinsa to Allah ya gaya mana wannan ni'ima ce da ya yi mana na yarwata mana arziki ga wanda yake so wanda kuma dalilin da yasa yace idan ainihin ya watsa kowa ya zama yana da arziki ai za a yi ta'addanci a bayan ƙasa ma'ana kuma da rayuwar ma malamai suka ce da rayuwar ma wahala za ta to yanzu da Allah kowa ya zama mai kuɗi wa zai zama mai wanki wa zai rika wanki da guga kowa yana da kuɗi, shi ma mai wanki da guga miliyoniya ne, don haka kana da kuɗi wa zai ma wanki da guga ka babu? A'a, kana da kuɗi wa zai riga zuwa ma'aika? Babu. Kana da kuɗi idan za ka gina gida wa kake so ya zo ya gina maka? Ah, mai kuɗi dan wanka yana da kuɗi shi ma? Don haka Allah cikin hikimarsa don system ɗin yayi kyau, shikenan sai zama wasu na da shi wasu ba su da shi. Kai kana da kuɗi, wannan yana da ƙarfi, kana buƙatar ƙarfinsa, shikenan sai ka ɗau kuɗinka sai ka bashi, shi ko sai baka ƙarfinsa, shikenan kaga duka an amfani juna. Shi yasa Allah a farkon wannan sura yace mana shi azizun hakim ne, wato mai hikima ne cikin dukkan abin da yake tsarawa na rayuwa. Kowa zai so a ce nan din muka ce Allah ya ba mu kuɗi, kowa nan yana so ya samu kuɗi, amma fa dole akwai wanda hakura za su yi, wallahi ba masu kuɗi ba ne, ba za su yi kuɗi ba, ya dole ya za yi yi hakura za su yi, saboda a samu wannan mukafa'a din, a samu wannan dafa wa juna din. Allah ya datar da mu. Allah ya ce kuma cikin nimomin da ya mana bayan arziki, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha,
wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid.
Malaman tafsiri musamman shi Imam al-Qurtubi yace wannan aya ita ma irin ayar da ta wuce mu. Allah yace wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha, Allah shine wanda yake sauko da ruwan sama, min ba'di ma qanatu, bayan sun bayan mutane sun daibe tsammanin samun sa, wayan shuru rahmatah, Allah sai ya ainihin ya da wannan rahmat ta sama na ruwan sama din kenan, saboda ruwan sama rahama ne, dan haka sai Allah ya yada shi ko ina da ko ina, dan a ruwa na ruwa a Gombe bai zai hana a Maiduguri ba, in ana a Maiduguri bai zai hana a Kano ba, Allah sai ya da kayansa ko ina da ko ina. Wa huwa al-waliyyul hamid, Allah shine majibincin al'amari, shine masoyi, kuma alhamidu shine abun godewa. Cewa anan Imam al-Qurtubi abin da ya fara faɗa kan wannan aya yace Allah da ya so da sai a yi ta ruwa duk lokacin da buƙatar ruwa ya zo, sai a yi ta ruwa, a yi ta ruwa, a yi ta ruwa. To in aka yi ta ruwa, ya za a yi mutane su gane amfanin rashin ruwa? Da haka dole sai Allah ya jarrabe su da rashin ruwa, kamar yadda ake jarraban mutane da talauci don su gane amfanin dukiya. Da haka sai Allah ya jarrabe su da rashin ruwa, har ma a je bayan gari ana roƙo Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu ruwa. To kaga me ya jawo, abin da ya jawo shine ruwan ya ɗauke ni. To amma Allah ya ce da na so da sai in sake ruwan, ayi ta yi, ayi ta yi, amma Allah ya ce a tsari na, huwal ladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu, shine wanda yake sauko da ruwa bayan har an ɗebe tsammani, an je an yi ta roƙo, an yi ta roƙo, roƙon ba kila an yi sati guda ana kaiwa ana dawowa ba a yi ruwan ba, Allah ya ce to daga baya sai in kawo ruwa. Wanda kuma wannan roƙon ruwa ba mu al'ummar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, al'ummatai da yawa sun yi fama da roƙon ruwa. Mun san hikayar annabi Musa alaihi salam, aiko annabi Musa alaihi salam hikaya ce mai ban mamaki sosai, kuma lallai ƴan uwa mu kula, tunda yanzu muna kan gaba na damuna, muna da buƙatar ruwa, mu kula sosai, yana da alaka da karatunmu na jiya, kuma yana da alaka da karatunmu na yau. A zamanin annabi Musa an yi rashin ruwa, a al'ummar annabi Musa suka haɗu gaba ɗayansu aka yi ta roƙo ruwa, sai Allah ya ga annabi Musa, tunda shi annabi Musa yana magana da Allah, sai Allah ya ce Musa a cikin mutanenka sanadin mutum ɗaya ya sa ba za a yi ruwan nan ba, saboda sun roƙa sun roƙa, an ce a wata riwaya sun kwana 40 suna haɗuwa suna roƙon Allah, ko alama saban nan ko jezo ba ta nuna alama za ta ba da ruwa ba. Sai Allah ya ce wa annabi Musa, ai akwai wani mutum ya fi shekara 40, ba kwana 40 kai ba, to shi ya fi shekara 40 yana sabona, kuma da shi kuke zuwa rana na ƙarshen kenan, fa rana na 40 ɗin da shi kuke zuwa wannan wurin, ma dama yana cikin ku to ba za ku samu ruwa ba. Subhanallah. Sai ce to Allah ka Allah a nuna mana shi, mana a gaya mana sunan sa fidi shi, ya ai Allah hayyun satirun, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Allah yana da kunya, Allah yana da rufa asiri. Sai Allah mai rufa asiri ne, shi yasa ana so mutum ya zama mai rufin asiri, mai rufa mutane asiri. da ka Allah yana da rufin asiri bai zai kunyata shi ba shikenan yace amma dai kai shela kace ya ku mutane na Allah ya ce dalilin da yasa bai ba mu ruwa ba tsawon kwana 40 din nan akwai wani mutum da ya fi shekara 40 yana sabon Allah kuma yana cikin mu sai ya fita Allah zai ba mu ruwa muna roƙo ya tausaya wa yara ƙanana da dabbobi da tsofaffi ya fita don mu samu ruwan nan shi ma zai amfana da ruwan nan ya to ya zai fita duk ana tare guda aka ce mutumin sai lullube kansa da barko ya ce Allah na saba maka shekara 40 ni kadai na san nake saba maka halitta bata sani ba Allah karka tona mini asiri Allah yadda ka rufa mini asirin nan kamin wannan alfarma ina roƙonka wata alfarman Allah ka gafarta mini shikenan ba watsi a wurin ba kawai sai ga ruwa sha ko ta ina da ko ta ina sai annabi Musa ya ce Allah ka ce mutumin nan sai ya fita za a yi ruwa ko ba wanda ya fita gashi ana ta ruwa ce eh bai fita ba yadda na rufa masa asiri tsawon wannan shekaru ya roke ni kuma yace yau in gafarta masa kuma na gafarta masa shi yasa kuka samu ruwa dan haka matsalar da ta sa ba ku samu ruwan ba ta kau shine ya tuba kuma ya tuba shikenan bukata ta biya dan haka mu zama masu tuba sannan kuma in bukatar ruwa ya kama a fita da wuri ruwa ba a san kuma wato fita jami'i din shine ba a san sanadin waye bane an ce irin haka ya taɓa faruwa a shekara su al'ummatan da suka gabata din aka fita roƙon ruwa aka dau tsawon lokaci ana wannan amma su an ce sati guda suka yi dan ka gane Allah wato Allah yana ba yana hana ruwa dan wani kuma yana ba da ruwa dan wani kuma yana ba wa wani ruwa ya hana wani subhanahu wa ta'ala saboda ba wai dan bai ba zai iya ba kowa ba a'a ba dan wancan ya kai ba a'a don a nuna mugun illar aikinsa shi wannan sabo yake yi to da aka don a nuna illar sabon sai aka hana ruwa don ya tuba a bayan zuwa tuba ba aka bukata ta jiya to akwai wannan kuma sanadinsu albarkacinsu Allah sai ba da ruwa ko muku san su ba kila yan tashi roƙon ruwan ma wayannan suna can baya ba ruwan ku da su an ce da aka zo aka yi roƙon ruwa sati guda ba a samu ruwa ba to sai wani bawa ne an yi sallar isha a masallaci an dubbita to ka san irin masallacin da masu aci bulbulwa irin wannan masallacin namu na yanzu da aka yi ta yi wa gata ba Allah saka wa kwamitin masallaci da alkhairi yadda suka tsaya suka haskaka wannan masallaci da wayannan abubuwa na haske da kuma tana da abin da zai rika ba da haske mako da yaushe wannan aikin alkhairi ne babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba shi an ce sahabin manzo Allah din na an-nawas ibn sam'an annabi ya zo ya ga fitila masallaci ya yi haske yace kai wa ga wannan fitila a masallaci aka ce Nawas bin Saman ne sai ce ka kyauta wannan aikin da kai damuna da ya budurwa da mun aura don ka gane muhimmancin haskaka masallaci to so lokacin babu wannan kayan hasken to shi wannan bawa asai yana da matsayi a wurin Allah yana da matsayi mai girma a wurin Allah ya dauka kowa ya fita a sai a koni ya labi ya nace duhu bai agar wannan ba kawai sai aga ya daga ya ce Allah mutanen nan sati guda suna roƙon ka baka ba su ba Allah dan alƙawarin da ke tsakanina da kai ba dan halina ba Allah ka ba su Allah ka ba su ba shi kenan ai ba hadiri ba alamarsa kawai a lokacin sai walgiya sai hadiri rububu cikin walgiyar da aka yi walai shi wannan mutumin da yake boya masallacin sai ya ga wannan bawa haka dai aka yi ta ruwa ya tsakaita kowa ya kama hanya ya fita da gari ya waye sai wannan mutumin ya kama yawo gidajen bayi yana neman bayi wai zai sai bawa ne yana dubawa har ya je gidan da wannan bawan yake da ya je gun wannan bai gidan da wannan bawan yake sai aka fito masa da bayi duka sai ba fito da wannan bawan ba dan ya tabbatar duk sauran gidajen da ake da bayin kamar ya je da haka wannan gidan ya rage tabbas kuma ko ya za a yi wannan bawan a nan gidan ya sai aka fito masa da bayi kataka-taka sunan dima-dima ya ce a yi ba na san wayan nan iya su kaɗai ne bayi ya ce duk iya bayi na ke mutum ɗaya ne shi ko bai da amfani ne shi ya sa ma ana kawo bayi ma ni ba na nuna shi bai zakko shi ne bai amfani ba ya ce ni an zo sayan bayi ba ko nuna shi ba na mutumin da kullum kwana yake yana kuka mai kwana yana kuka ba ni ma ba aikin sisi da yake mana ya ce to ka kame shi ba da gani shi da ya kawo masa shi da ya gan shi ce to ni a hakan na son sa zo su yi shi sai to shi kera aka ɗauki ɗaya aka sai bawa ya ɗauke shi ya tafi da shi sai ya ce masa to kai bawan Allah an fa gaya ba halina ni ba wani aiki da na yi ba wani aikin da zan maka me yasa ka sai ni sai ya ce a karka damu za ka ji daman ni ma ba na sai ka ne don ka fi aikin komi ba kai zaman ka kawai a gidana ka zama akwai irinka a gidana kawai shi ne bukatar ta ya matsa ya ce a ina roƙon ƙarfin ma ka gaya min me yasa ka sai ni sai ya ce abin da yasa na sai ka ka tuna ranar nan na shekaran jiya kaza kaza din nan a masallaci abinda ka faɗa ai sai sun koyar da kai an ce abinda ya faru mai gidan yana barinsa sai ya sake daga hannu ya ce Allah asirin nan da ke tsakanina da kai ya tono Allah kar ka sake bari na a rayuwar nan ka ɗauke ni kawai tunda asirin ya tono kawai Allah ka ɗauke ni shikenan Allah sai ya ɗauke shi aka zo da daddare kawai daga yau aka samu ya rasu ya koma ga Allah da haka Allah ya mana bada ruwa albarkan wani kaga albarkacinsa Allah ya ba su ruwa sannan Allah yana ba wani ruwa ya hana wani wannan ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace wani mutum yana tafiya a cikin jeji hadiri ya taso masa aka fara ruwa yab sai ya ji ana kiran gajimare ana iski hadiqatu fulan wannan gajimarin ka tafi kaje ka shayar da gonan wani kaje ka shayar da gonan wani yace sai ya ga ruwan ku ya janye daga inda yake yayi gaba can yace yana ci gaba da tafiyar sa yana zuwa ko wata gona da ya ga mai yabanya da ruwan ya fewa a cikin ta sai ya tsaya sai ya tambaya ce wannan gonan waye ke na sai aka ce gonan wani sai ya ji irin sunan nan da ya ji a cikin gajimare sai ya ce to da Allah shi yana so a nuna masa wani nan aka ce aka nuna masa shi ce bawan Allah menene sirrin ne ni fa ga abun da na ji dazu ana umurtan gajimare ya je ya yi ruwa a gonanka ya kace yi ne ya ce abin da nake yi idan na yi noma na nakan kasa shi kashi uku kashi daya nakan yi sadaka da shi kashi daya nakan kawo gidana a ci mu amfana da shi sannan kashi daya kuma sai in yi tanadin noman na nan gaba yace yadda nake yi kenan kaga albarkar sadakar da yake yi Allah subhanahu wata'ala ya ja a ware gonarsa a yi mata ruwa sannan akan wannan gaba duk da lokaci ya kare wannan musabir faida shi Ibrahim bin Yasir da lanu yake cewa bayan abin da ya shafi ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin yi mana magana akan wannan gaba a wannan aya ta yi maganan alwaliyul hamid ana shi Allah shine alwaliyu ay alladhi yansuru awliya'ahu wanda shine yake taimakon masoyansa majibintansa da haka aya ce da ta yi maganan walittaka da kuma ainihin godiya ga Allah subhanahu wata'ala amma insha Allah ta'ala gobe za mu yi magana kan wannan ainihin gaba sai kuma mu dora daga inda muka tsaya lallai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma an samu wato yankewar ruwa din nan kamar da yadda Allah ya faɗa min ba da maqanatu Allah shi yake ba da ruwa bayan ruwan ya yanke an rasa ya za a yi to lallai an samu irin wannan rashin ruwa a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda aka samu hadisin nan na Anas ko yazo yake cewa shi Anas dan Malik ya faɗa yake cewa wata rana ranar Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuduba kawai sai ga wani bararabin kawai ya danno ya faso ya ratsu ya zo har gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka waja al-iyalu iyalen yunwa ya galabaitar da su ka roƙa mana Allah ya bamu ruwa Anas sai ce ba hadiri babu alamar hadiri kwatsam yace kawai annabi yana daga hannu yace Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna sau dama yana daga cikin jiba addu'a kai sau uku shikenan Anas yace ai da aka barke da ruwa famar aina shamsa sittan sai da aka kwana shida ba mu ga rana ba ruwa ake laila wani har sai da aka yi sati guda a wata juma'a da ta zagayo mun zo masallacin juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuduba sai ga balarabin kauyen nan dai ya saki shigowa ta kofar da ya shigo ranar yazo ya ce ya rasulullah har yanzu ne irin kukan ranar kuma halakatil iyalu halakatil amwalu waja al iyalu dukiya ta halaka iyalai sun ji yunwa sun wahala saboda ruwa kawai ake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama sai daga nan sai ce to Allah hawalaina wala alaina ba za ka ce Allah ya daina ruwa ba amma Allah hawalaina wala alaina alal jibali wal akmam ya Allah ruwan nan ka kawar da shi daga kanmu ka mai da shi akan duwatsu da tsaunuka da cikin tekuna ta yadda zai ainihin amfane mu ba kai tsaye akan mu ba kaga wannan yake nuna cewa an yi ta samun fari kenan kuma ana ragowa kuma har gobe akwai salatul istisqa'i duk wanda yake karanta littafin mu na fiqhu mun sani akwai salatul istisqa'i ko sallar roƙon ruwa da ake fita da hatsi kuma ayi karatunta a bayyane ayi nafila raka'a biyu da liman ya tashi kuma ya kuduba kuma yanzu a je ba kaya za a sa nado ba za a sa kaya ne dai ga su yadda suke sannan kuma imam ya ja hankalin mutane akan bin Allah subhanahu wata'ala da yawaita sadaka da yawaita istighfari lalle akwai wannan a cikin musulunci sannan har yanzu aka abin da ya shafi wannan ruwa duk da muna da takarda ta tambaya guda daya amma dai lalle muna karar cikar wa ƴan uwa akwai laduba wato na saukar ruwan sama idan ruwan sama zai sauka muna da minti uku ko idan ruwan sama zai sauka akwai laduba da ya kamata mutum ya kiyaye abu na farko idan ruwan sama zai sauka mun sani iska tana tasowa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kaga iska ta taso yace Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma usilat bihi ya Allah muna roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin da yake cikin ta da alkhairin da aka aikota da shi wa na'udhu bika sharraha wa sharra ma fiha wa sharra ma usilat bihi ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska da sharrin da yake cikin ta da sharrin da aka aikota da shi to insha Allah ta'ala wannan iska ba zai cutar ba sannan na biyu ladabi na tankara ruwan sama shine sai ka kama addu'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka ba mu ruwa mai amfani tuhi bihil bilada wa tanfu bihil ibada wasu malamai suna karawa da wannan amma a nassin hadisi annabi iya wannan ya tsaya Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka ba mu ruwa mai amfani karin da malaman suka yi shine tuhi bihil bilada wanda zaka raye garuruwa da shi watan fa bihi ibada kuma ka taimaki bayi da shi sannan ayirin wayinar ruwa na farkon damuna yana daga cikin sunna mutun ya fita ruwan ya dan jika shi kadan sai ya dawo eh kadan fita kadan ruwan ya dan ma tap 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 ya jika sai ya dawo don haka annabi yake yi in annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ana ruwa musamman irin wannan ruwa na farkon damuna ba ana can tsakiyar ogos ka ruwa barke ka ce bari ka fito ka tafi duri kaza ba irin na farko farkon nan dai sai ka dan fita ya taba ka yace ai aka ce ya rasulullahi haka kuma yace saboda ai ruwan sabo ne daga hadaran Allah subhanahu wataala eh daga hadaran Allah ruwan yake kuma sabo ne kuma rahama ce ta Allah shi yasa nasu wannan rahamar ta zama ta taba ni sannan yana daga ciki sunnarsa bayan an idar da ruwan sama mutun yace mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi Allah ya ba mu ruwa da falalarsa da rahamarsa ba ka ce kai amma duk rafus din sun yi kokari da mun san ce yadda akai zafin nan za a yi ruwa a haba zafin nan akai ba yi ruwa ba sai dai Allah ya baka ruwa kawai amma ba zafin da ya kawo ruwa ba, Allah ya bada ruwa kawai, ko kuma irin iyayenmu masu kafa aiki da taurari, wasu ta kai ai tauraro kaza da man tauraro ne mai ruwa, Allah dai mai ruwa. Da haka mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi, Allah ya bamu ruwa da falalarsa da kuma ainihin rahamarsa. Sannan kuma in ana ruwa aka daka za wannan rijiji ce, to subhanallazi yusabbihu ar-radu bihamdihi wal malaikatu min kifati, wannan shi ake so mutum yayi, subhanallazi yusabbihu ar-radu bihamdihi wal malaikatu min kifati, wannan shi ake so mutum yayi. Sannan kuma yana daga cikin gara basa lokacin saukar ruwan sama, lokaci ne da Allah yake bude rahamarsa, lokaci ne da Allah baya mai da addu'a, ba irin shirmen da wasu mu suke yi ba, da ya ga hadiri an fara ruwan sama sai ya jabar ruwan sai banta ka yau za a yi dadin bacci, baka da wayo, baka da wayo, yau ne ma ba za a yi bacci ba, yau ne ma ba za a yi bacci ba, tashi za ka yi kai alwala ka hau kan buzun ka kama aiki kawai, saboda daidai wannan lokacin Allah yana sauraron bayansa, ya riga da ya bude rahamarsa, ya bude kofofinsa na alkhairi. Da haka annabi ya ce addu'a irin wannan lokacin Allah baya mai da ita, to da haka sai ka tashi kai ta gumurzu, kai ta gaya wa Allah bukatu, ba ce a za ka yi kawai bari ka jaburgo kai ta bacci ba, Allah ka kiyaye mu, Allah ka dace da mu, insha Allah ta'ala za mu dakata wannan, mu yi takardar bayi da gaske gobe za mu karanta ta, muna sanar da 'yan uwa insha Allah ranar juma'a za mu rufe wannan karatu kamar yadda muka saba, idan muna kai 28 in kuma Allah ya aiko mana rahamarsa ta ruwan sama, to za mu tura zuwa ranar Asabar 29, dama kamar yadda muka sani al'adar mu, in muka ga ruwa ko hadiri mai tsanani ba ma zuwa mu yi, to in ranar 28 din ya zama da ruwan juma'a din ya zama da matsala, to za mu tsallaka mu tafi Asabar kamar yadda muka saba, dama muka yi kwana 28 din a cikin wannan karatu. Allah ya nuna mana wannan rana na rufewa kamar yadda muka ga budewa, albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma yan uwa, yau da 25 ne, an ce ba shine asalin sharar Ramadan alladhi unzila fil Qur'an, ma'ana lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadrin, an ce a daren 25 ne ba, aka saukar da Al-Qur'ani mai girma daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza. Da haka shi ma wannan dare na yau kada mu yi wasa da shi, mu dage mu yi addu'o'i, mu roƙi Allah, mu yi ibadu, mu samu wannan alkhairi da ake samu a cikin wannan kwanaki masu daraja, a cikin wannan kwanaki masu albarka. Allah ya cika marigayenmu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ka ceto ta ƙarshenmu, marasa lafiya mu jira da asibiti, Allah ka ba su lafiya, Allah subhanahu wataala ka yaye mana damuwa da tsoro da kunci da bakin ciki duniya da lakhira, Allah ka wanke mana zakatanmu, Allah ka ba mu zuciya barkakakkiya, albarka annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ka ba ƙasarmu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, matasanmu Allah ka yi mana riko da hannuwansu, ka ainihin dacar da su da abin da kake so ka yarda da shi. Allah subhanahu wataala ka kiyaye mana da mugun ji, mugun gani, tsautsayi da asara, bayan Allah da suke tsaya kan lamuranmu suke taimaka mana, Allah ka taimaka musu, Allah ka tsaya musu fiye da yadda suka tsaya mana, albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka, Allah ka kare mu da karewarka, albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka mana wasiya da addu'o'insu da bukatunsu, kuma bambanta Allah ka fi musannin bukatunsu, Allah ka biya musu, Allah ka biya mana gabaki daya, Allah ka yaye mana kunci da bakin ciki da tsoro, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da lakhira, Allah ka hada mu da farin ciki da murna da daukaka, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka maimaita mana Ramadan da yawa a cikin rayuwarmu, Allah ka ba mu ikon amfani da wannan dama na Ramadan, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan Allah da suke tsaye wurin dafa wannan karatu, Allah ya dafa musu. Akwai wani daga cikin bayan Allah ma alhaji Masiyo ya aiko mini yadi 5 da Allah ranma yadi 5 mukinka, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kiyaye mu da sharri, Allah ya kiyaye shi, kiyaye mu gabaki daya, albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wa la ilaha illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum. Hello. 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 Hello.